يا الله يا الله نروكا الله نكينا نروكا بروكيكا تمت بويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin yin nazari kan batun cin zarafin kananan yara da ya hada da garkuwa da su da neman kudin fansa da ake fama da shi a Najeriya da yake kai ga asarar rayuka. A yau za mu nazarci yadda sakacin magidanta ke jefa al'umma a wannan hali. Ga Madina Dauda da bakin namu.
Sheikh Mahajadina, menene yasa yanzu mutane gaba ɗaya daga cikin gida ɗin ba sa kula da irin ɗabi'u da ke gyara mutane? Zamani ne ya canza?
Da farko dai wannan abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da yake kawo ɗabi'u, da farko tarbiya ta uba ce, kuma wannan tarbiyar da ta zama ta uba, abin da yake lalata ɗabi'a uba ne ya zamana wani ɗan ƙaramin ɗan kasuwa ne, wani aikin kamfani ma yake yana ɗaukan something 10,000 ko 15,000 a wata, yana da ƴaƴa sama da 20, wani ba shi da abin da zai riƙe wannan yara. ƴa mace ko za ki ga yaro da uwarsa da ubansa, yaro ɗan shekara 7, 8, 9, 10, ki ga yaro ɗan ƙarami maƙota ke shiga ko unguwa-unguwa yake shiga gidajen maƙota, za a ɗebo ruwa ya samu wani abu shi zai ci da kansa. Wani ma ɗan idan ije yi wannan, ko ya ɗau ruwa ije ya tallafi wata, ko ije yi wani abin, wani yaro ƙarami za ki ga yana gwangwan, ba zan taɓa manta ba. Muna zaune akwai lokacin da wani yaro ne bai fi shekara 8 ba, ya je wani gida a wata unguwa a Kano, da ya je gidan iya gwangwan abu, yi magana ya ga magana ya ce akwai kwalaba a kawo mu siya, da ya ji shiru matar gidan ta shiga banɗaki kawai ta ɗora abinci, sai ya kifar da abincin sai ya sa tukunya a buhu. Ya fito sai ga ɗan matan ya zo shiga, sai suka haɗe a tsoro, aka kace bai aka zo, aka ɗauko wannan yaro gabaki ɗaya shekarar yaron 8, aka ɗauko wannan yaro aka zo nuna gidansu security, suka ce dabun ƴan sanda suka yi shi, amma sun fasa sun zo su yi wa iyayensa wani. To uban abga muka binkita, uban yana da mata uku, yana da ƴaƴa 21, uban kuma aikin kamfani yake yi. Wannan yaron in ji uwar a ta dai ɗan daddake shi, uwar da ta lebo ta ce wannan yaron abin da yake zuwa ya yi, abin da ya sa 300 ko 400 ko 500 a rana ba zai to ba sai ya auno musu abinci, sannan ya to musu da shi. Uban ko zuwa bayya ɗaya yana gida biyu, guda biyu suna gidan ɗaya, ya kama mata ya ɗaya kuma ya kai ta can wata unguwa daban, amarar ƴaƴansu biyu, ta ce sai ya musu wata biyu ma bai zo ba.
Saboda haka ƴaƴansu babu tarbiyya.
Ya mahaifa ya ban mata, ta ce tashin hankalinsa a kira shi a ce kyas ɗin yaran nan, yaran ba karatu, ga kuma ƴan mata guda huɗu, duk guda uku yanzu an sa rana su, ya karɓi kuɗin auren da aka kada sa rana, ya je ya kashe, bai sai kai ɗaki ba, ko zuwa bai, duk sanda aka yi man magana bikin sai faɗa a kansa da ita. To don ka uba wannan abu ya samo asali daga gida, bai gata iyaye suna haifan yara saboda ciwo ne Allah ya baka. Ciwo ne Allah ya bayar, kuma sai Allah ya tambayi iyaye haƙƙin ƴaƴansu. To dole yaro zai zo ya addabi iyaye, uba ka zo ka haifi ƴaƴa, baka san ya za ka yi tarbiyyar su ba, baka ba su ilimi ingantacce, baka ba su abin yi ba, baka ba su abinci ba, to ta yaya za ka gaya wa ɗanka ya ji? Baka yi duk wani nauyi na rayuwa baka ɗauke mai ba. Haka ya mace, ta yaya yara ba za su zama sun shigo ta rayuwa ta daban ba, baka ɗauke wa yako ba, kuma duk budurwa ta taso tana jin ita ma yanda ta kawo, dole za ta so ɗan jan bakin nan, ɗan kayan kwalliyar nan, da waya da turanci, uba baya iya yi da uwa, dole ajiya za a samu taɓarɓarewar wannan tarbiyya. Wannan abu laifi ne na iyaye, kuma daga gida komai ƙashin bayan tarbiyyar yara yake fara karewa har su zo su addabi al'umma gaba ɗaya.
Ba da sabarin dawo gare ka, to yanzu duk cikin bayanan nan da muka yi, gida babu tarbiyya babu daɗi, makarantu da ake kai yaran ma ko za su samu ƙaruwa nan ma babu daɗi, zuwa aiki ma ake satan yaran bayan an karɓi kuɗin fansa kuma a kashe waɗannan yaran. To menene mafita?
Mafita shine kifi daga kai yake fara rabewa. hukumomi waɗanda suke da alhaki a tsarin gwamnatin Najeriya dole su tashi tsaye. Akwai doka da aka yi wadda take kare muradu da kuma haƙƙin yara ƙanana, Child Rights Act. Gwamnatin Arewa sun yi kire da muzu sun ki sa hannu.
Me yasa ba za su sa hannun ba?
Sun sa hannu saboda ai suna amfani da yaransu kansu a matsayin makami na neman zaɓe.
Ƙwarai da gaske.
Su ma suna amfana da lalata da su. Tsarin demokradiyya din da muke yanzu da harkokin siyasa da muke yi na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara gurɓatar da tarbiyya. Saboda ɗan siyasa na amfani da waɗannan abubuwa ɗin.
Me yasa sun koya musu daɗin kuɗi
ba? Kamin wannan siyasa ɗin me yasa abubuwa ba su lalace haka ba? Me yasa ba mu ganin rafta gwano kamar yadda muke gani yanzu kamin lokacin ƴan siyasa? ƴan siyasa ke amfani da su, su sai musu duk kayayyakin da suke so domin su hau sama na wajen juya da musu ƙwaƙwalwa da sauransu. Su riƙa yin abubuwa wanda yake babu imani, babu tausayi, babu jin kai, babu tsoron wani wanda yake gaba da su idan sun yi shaye-shaye nan.
Wai ɗaya sace ɗan wani ya kai a yanka.
ƴan siyasa su
bayan an bada kuɗin fansa.
An yi wannan doka har yanzu sun ki sa mata hannu a Arewa. Sun ki sa hannu a Arewa. Bayan nan kuma su suke da nauyi wajen tsaftace harkar ilimi a ƙasar nan. Amma kuma sun kasa. Suna nan sun watsar da abun saboda mafi yawan duka manyan jami'an hukumomin gwamnati da ƴan siyasa. ƴaƴansu suna a makarantu ne na kuɗi. Makarantu masu sulke na katanga da aka kewaye da masu gadi su ci mai kyau su sha mai kyau su yi sutura su ɗauki tsarin rayuwa daban. Wannan shine dalili da ya sanya. Dole ne hukuma ya kamata ta tashi tsaye ta ɗauki wannan nauyi. Nauyi ne nata ne. Ku sani cewa shugabanci gwamnati amana ne. Muddin ba a kalle shi ta wannan fuska ba, muddin iyaye kuma ba su take ba, suka san cewa amana ne waɗannan nauyi na yara ɗin da aka binne. Kar ka maida kanka kawai na'ura ta kyankyaso ƴaƴa da tututur, ka riƙa kwasa su kana watsa su ga al'umma. Al'umma ba za su gyara maka tarbiyyar yara ba. Haƙƙinka ne kuma sai an tambaye ka, kiwo aka baka na waɗannan bayan Allah kuma sai an tambaye ka akan su. Malaman addini kuma ku juya, maimakon yawan wa'azi da kuke yi da ya shafi kawai aure miji da mata, aure miji da mata, ku rika yin wa'azi akan gyara tarbiyya al'umma tukunna. Sai an gyara tarbiyya al'umma da yawa auren da kuke magana ai ba a ma san ma'ana auren ba, ba a san haƙiƙa auren ba, ba a san menene muhimmancin ba. To sai an tashi tsaye an yi wannan gyara, iyaye kuma a dawo da al'ada ta da. Al'ada ta da ta yadda yake. Ɗanka ɗana ne, ɗana ɗanka ne, kowa a anguwa yana da hurumi ya iya ladabtar da kowane. Amma a zamanin yanzu ake yanzu idan ka kalli ɗanɗan maƙwabcinka, a zamanin da ko hangen ka yi wanda yake ya girme ka ma ka hango shi za ka canza hanya saboda girmamawa da kunya da kuma ɗa'a. Amma a zamanin yanzu ya kai ga uba idan aka taɓa ɗan shi shine zai sa mu je ka nuna mana uban waye ya taɓa ka. Wai ne zai sanya shi gaba ya je ya taɓa bani saboda ya taimaka wajen gyara rashin tarbiyyar yaranka. Amma za ka je kana zazzaga mashi tsiya kana faɗa kai ba abin nan ba. To dole sai an dawo da aƙida ta da a kuma hukumomi su tashi tsaye su sauke nauyin da ke kansu, nauyi na tarbiyya, nauyi na tsaro, nauyi na ilimi, nauyi na ƙoƙarin yin gyara akan al'amuran da ya shafi aure da zamantakewa da hayayyafar ƴaƴa da kuma abin nan. Akwai kuma hukuma wadda take ta hana wannan abin da ake yi na fataucin yara, wato NAPTIP. Akwai hukuma da take nan doka ta kafa ta, amma har yanzu ita ma wannan hukuma ɗin ta kasance tana tsarin ta ne na boko. Domin me duk tsarin da yake wata hukuma an naɗa ta, idan ba za ku yi al'amuran aiwatar da ayyukanku daidai da al'ada, daidai da aƙida, daidai da ci gaban al'umma, daidai da tarihinsu da tsarin zamantakewar su ba, muddin kuka ce za ku kawo al'amura na boko wanda abu ne na fitsara na tsare ki, to shi yasa mutanenmu ba za su rungumi irin wannan hukumomin ba.
Mun kwaso bayani sai dai kash lokaci ya yi halin nasa, sabili da haka tilas mu jabirki nan sai mako na gaba mu ji rawar da iyaye maza da mata da kuma al'umma za su iya takawa da za a iya samu haƙatacin ruwa. Kafin na a madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Muhaji Dina Sani Kano sai jagorar wannan tattaunawa wakilinmu Madina Dauda da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayi.